gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda yau ma 3 ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan cin zarafin mata.
Babu inda ya bude kofa na cewa mutum zai iya duki matarsa. Babu inda ya nuna cewa mutum zai iya wulakanta matarsa ko ya ci zarafinta, domin Allah ne ya bashi kuma dukkan su da shi mai gidan da matan an yi su ne a cikin kamannin Allah.
Haka ne Zara'u, kin san mun faro wannan maudu'in a makon da ya gabata, shine yau zamu karasa inda zamu ji ta bakin mabiya addinin Krista, sannan kuma mu ji ta bakin likitan kwakwalwa akan yadda cin zarafin mata ke da nasaba akan lafiyar kwakwalwar su. Yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan mazan da ke dukan matansu, ga kuma yanda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko ta fito ne daga Hawwa Sani, inda take cewa ni dai a ra'ayina duk namijin da yake dukan mace bai san me yake yi ba. Idan har ya san me yake yi, yana da kanwa, yaya, ƴan uwa, duk wanda akai wa ba zai ji dadi ba, ko a yi wa ƴarka kaga ba dadi.
Sai Sani baba wuro na fada Gombe, inda yake abinda yasa wasu mazan suke dukan matansu illa tsagwaran jahilci.
Sai Nuruddin Gwani, inda yake cewa bai da ilimi, in har yana da shi ba zai taba dukan maman yaransa ba, Allah ya ba mu nagari.
Sai da kabinta Jalo, inda tace duk namijin da yake dukan mace bai da hankali, akwai guntun jahilci a tattare da shi.
Sai Ibrahim dan Fulani yaya ne, inda yace bai kamata ba namiji yake dukar matansa, domin hakan ba daidai bane.
Sai Musa Ibrahim Jos, inda yace mu dai mun yarda da tsarin shari'a, bata yarda da dukan mata ba, kuma zagi ma haramun ne ballantana duka.
Sai ga Dafi Umar, inda yake cewa hakika ganin duk namijin da ke dukan matarsa ba shi da hankali.
Sakon mu na karshe ya fito daga Muhammad A dan Malam, inda yake har da rashin ilimin addini yana kawo haka.
To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. Madalla, yanzu bari mu ji ta bakin jama'a akan yadda suke kallon wannan lamarin.
Sunana Catherine Ayuba Yakubu, na aiki daga Kaduna State Aid Control Agency a nan Kaduna. Yawancin mazaje suna cin zarafin matansu saboda basu san me suna da shi a gida ba. Yawancin mazan sun kama ci a gida sai su gan ita ba ta da amfani. Sai ta ya gan yi matan da suna waje sun fi matan shi amfani, yakan sa wannan sai ya koma yana cin zarafinta. Wani lokaci kuma mu mata kankanmu muna jama kanmu bala'i. Zaka gan mace lokacin da tana nan ya mata tana gayu tana gyara jikinta, ta shiga gidan mai gidanta babu wannan tsafta. Tsafta kankan shi yana sa namiji sai fita ya bar matan shi a gida kin zo kin tashi da safe ki wanka ki adon ki kin zauna mai gidanki ya juye zai ganki wannan kadai ma zai sama ba zai fita ba wadansu matan kuma da ti yayi yawa ka gan mace especially ta haife yaro guda daya yaro yayi fitsari ta tashi da safe ma ba za ta bata an sarrafa daki ba mai gida ya shiga sai ji daki na doyi dole ne ya gudu dole ne ya koma waje ya je duba ya matan da za su lura da shi
madam wasu kaman ɓarayin addini malaman addini suna cewa wai mazan wasu ba su da ilimi ne ba su san addini ba shi yasa suke ta kokarin su ci zarafin matan su ya ne ne ku kuke gani a matsayin ku na mata
eh haka ne gaskiya ne rashin sanin addini yana kawo wannan idan mutum ya rike addinin shi da kyau duk macin da ka kawo gida ba za ka ci mutuncin ta ba ka san cewa daga jikinka ne ta fito kana zaka lura da ita duk abin da kake so ta zama a duniya za ta zama in kana lura da ita ita ma za ta fita da kyau shi yasa rashin tsoron Allah yana kawo maza su yi wulakanta da mata
sunan Arabu Samuel Jinu mau batun maganan dukan mace ko cin amanar mace wani hali ne wanda ba shiri nan ba daga wurin Ubangiji yake ba kuma addinin Krista wannan ba karamin hukunci mutumin nan zai fuskanta ba ranar gobe kiyama domin amana ce wanda Allah ya danka masa domin to ai shi auren nan ma tun daga farko Allah ne da kansa ya hada shi domin lokacin da Allah ya halicci dan Adam ya halicci Adamu ya yi shi kadai ne duba irin kauna irin ta Ubangiji daga bisani Ubangiji ya duba ya gani cewa bai yi kyau ba mutum ya zauna shi kadai ba to me ya kamata ya yi masa domin sauran halitta duka kowanne yana da matarsa amma a dumi shi kadai ubangiji Allah ya sa bacci mai nauyi ya dauke shi daga cikin halittan da Allah ya yi a jikin Adamu shi ya dauki daya daga cikin hadarkarin sa sai ya yi mace sai ya bashi lokacin da Allah ya bashi wannan mata din mai suna Hawwa'u bai kira sunanta ba bai ce sunanta Hawwa'u ba ya je ba Adamu ne ya ce ga mata mataimakiya mai dacewa da kai sai Adamu ya ce wannan ai mace ce domin daga cikin jikina ne hadarkarina aka ciro ta saboda haka za a kira sunan ta mace idan ku haka ne kaga bai kamata ya ci amana jikinsa ba domin littafin mai tsarki yana bayyana mana cewa babu mutumin da zai ki jikinsa ya lalatar da shi idan haka ne kaga matarka jikinka ce jininka ne ruwan jikinka ne
me yasa a ganinka ma'aurata maza suke yawan cin mutuncin matansu
wannan abin da yake faruwa shine wani lokaci akwai jahilci wato sanin manufar Allah akan aure din wani lokaci kuma wani waɗansu taradadi ne na duniya wato damuwar duniya ko yana da waɗansu bukatu matan bata iya biya masa bukatun ba ko kuma ya je wani guri ya samu wata matsala damuwa sai ya zo kuma kawai sai ya bige akan matarsa so wannan kuma ba daidai bane domin ba matar ce ta bata masa zuciya ba matar ce ta kawo masa wannan matsala ba so matsalan da ka samu a can kamata yi dawowanka gida sai ka samu salama daga wurin matarka
to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro da Reverend Jibrilu Aigobia
sunana Reverend Jibrilu Ibrahim Wobia babban marubuci na Ecclesiar Hekan a Nigeria wanda take da headquarters a Kaduna
Reverend menene addinin Krista yake kallon mutumin da yake auren mace sannan kuma yana cin zarafin ta yana dukanta me addinin Krista yake ta na zama ko ko yake kallon irin waɗannan mutanen da suke auren mata suna cin zarafin su
da farko dai ya kamata mu ce Krista wanda Allah ya yarda masa cikin alheri ya samu mace ba mai da matan nan a matsayin abinda za a wulakanta ba ne domin littafin mai tsarki a cikin littafin misalai yana cewa wanda ya samu mace ya samu tagomashi so idan mutum ya samu tagomashi dole ne ya kula da abinda ya samu a kristance babu wata dalili da zai ce za a ce mutum zai yi ma matarsa duka ko ya ci zarafinta idan har lallai ya sani cewa Allah ya bashi matan nan ta zama mataimakiyarsa mai dacewa shi yasa tun daga farawa har zuwa cikin karshen littafin mai tsarki wato ruya ta Yohana babu inda ya bude kofa na cewa mutum zai iya duki matarsa babu inda ya nuna cewa mutum zai iya wulakanta matarsa ko ya ci zarafinta domin Allah ne ya bashi kuma dukkan su da shi mai gidan da matan an yi su ne a cikin kamannin Allah don haka babu dalili na cewa zaka wulakanta matanka ko ka ci zarafinta domin Allah ne ya baka idan Allah ne ya baka kyauta ne wanda kai baka isa ka samu ba an baka ne kuma sa'an da iyayen matan nan sun dauka sun baka ba su baka domin ka je ka wulakanta ba amma sun baka ne domin amana da kuma zumunci da dangantaka da ke a tsakaninka da wannan matan da ka so ka aura kuma ta dalilin kasancewan ku tare shine za ku samu zuriya don haka idan mutum ya tashi yana dukar matansa mu a kristance muna gani kamar jahili ne bai fahimci wane ne wannan da Allah ya bashi ba abinda yake da shi nan ya mai da shi abinda ba a zo a gani bane amma in ya san lalle cewa Allah ne ya bashi matan nan kamar da na fara fada ya samu ta goma shine a wurin Ubangiji to dole ne ya darajanta ya kuma rike mai kyau domin akwai ranan da zai bada shari'a daga kan kowane irin abin da muke aikatawa a duniya
kenan littafi mai tsarki yayi mu mata kyakkyawan tanaji musamman matan da ake aure cewa kar a ci mutunci su kenan a girmama su sannan kuma mutane ne da yake ya kamata a kula da haƙƙonan su kenan
sosai domin su ma cikin kamannin Allah suke ba wai sun fi sun kasa da daraja akan namiji ba dukan rai daya ne suke da shi kuma Allah ne ya yi su a cikin kamannin sa duka sannan ya yarda su zauna tare a matsayin miji da mata domin a samu a hayayyafa a mamaye duniya don haka Allah ya kare mata daga maza na wajen cin zalincin su da ko wulakanta su shi yasa mu a kristanci ba ma a bada kofa cewa to idan ta yi abin da ba daidai ba a kore ta ma ba shi yasa miji daya mace daya domin idan sa'an da ka auri mace ko mata fiye da daya to babu mamaki zaka yi abin da ba daidai ba ga wani ka kuma so dayan shi yasa babu kofa wanda suke auren mata biyu biyu sun zaba ne ziyaka amma ba wai kristanci ne ya bude kofa cewa za su yi aure biyu ba to idan kana da matanka guda daya dole ne ka lura da ita ka kuma kiyaye ta daga abin da zai cutar da ita domin kai ne yanzu ta bar iyayenta ta bar yan uwanta ta manne maka
to madalla Zara'u kin ji bayanan mutane kuma a cikin bayanin da muka ji naji wani abun al'ajabi da wani reverend yake magana da yake cewa kin san ana cewa a musulunci ma a christianity din gashi nan duk an nuna cewa mu mata an halicce mu ne daga haƙarƙarin maza so kin ga wani yayi magana yake cewa ai ya kamata kai tunani da kanka bai kamata ka cutar da jikinka ba saboda ita macen da ka aura in an halicce ta ne daga haƙarƙarin ka in kana musguna mata kana cutar da ita to kin gani kana cutar da kanka ne
gaskiya ne saboda ya kamata a zauna a fahimci juna cin mutunci a aure ko fada ko zagi ko duka duk wani abu ne da ba zai kawo maka abin da kai kake so ba a matsayinka na namiji amma zama tattauna lallaba matarka zai sa duk ka samu abin da kake bukata
haka ne kam tunda ba wani hujja yau da zaka ce wai ka dauka mace ka duke ta bai kamata ba
gaskiya
me ya faru me ake cewa abinda zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba kuma dukan ma ba shi da amfani yara na kallo kamar yanda muka yi magana satin da ya gabata da muka yi da Amina wani cikin yake cewa wai in ta duke ka an duke macen ta rama sai muka ce a ba rama bane ba mace dai ta nema duk matan da suke cikin irin wannan halin ya kamata su fito su yi magana ya kamata su nema marayuwarsu mafita dan abun zai iya kai su ga halaka da kuma su samu tabin kwakwalwa to yanzu bari mu je ga tattaunawar da nayi da Dr. Aisha Isho Armayau likitan kwakwalwa ce kwararriyar likitan kwakwalwa ce a asibitin Jos Assalamu alaikum Dr. Aisha
wa alaikum assalam
sannu barka da shigowa wannan fili namu cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau muna magana ne akan musgunawa ma mata wato cin zarafin mata wanda a turanci ake kira da domestic violence against women to a matsayin ki na likitan kwakwalwa shine muke so mu ji ta bangaren likitanci shin ta yaya cin zarafin mata ko kuntata musu ko musguna musu ke shafar tunanin mata
to musguna ma mata dai yanzu ya zama kamar ruwan dare kuma kusan kowane gida akan samu irin wannan matsaloli to ai ya kasance a kasar mu Najeriya an yi bincike da yawa akan shi kuma an ga cewa mijin na iyan ba sai ciwo bane ko ake gani a jiki ko an karye mutum ko an yanka mutum ko an a'a akan samu matsala a cikin kwakwalwar macen kamar abin da ake ce ma psychological problem ko kuma emotional problem
to
kuma shi psychological problem din nan ko emotional problem ya ma fi ciwo na waje wato physical illness saboda shi ciwo na waje ai idan an ji ma mutum ciwo a saka mishi magani ya warke to amma abin da yake cikin jikinmu cikin kwakwalwar mutum in ba an samu an samu kwararrun likitoci ba sun je sun ga mutum har sun yi bincike sun gano cewa wannan cin zarafi da ake yi mata a gida shi ne ya jawo wannan abin kuma aka samu mata magani da wuri to zai iya yiwuwa har abada matar ta sama ciwon taɓin hankali shi musguna ma matan nan da ake yi da shi da ciwon taɓin hankali kamar wa da kan ne
to wannan kenan yana iya janyo taɓin hankalin kwakwalwa
kwarai da gaske kwarai da gaske kamar waɗanda aka daɗe waɗanda suka daɗe suna cikin wannan matsala na cin zarafi kullum yau da gobe da jibi to abu uku zai iya faruwa wannan cin zarafin zai iya yiwuwa shine abinda zai fara jawo ma macen ciwo na farko saboda cin zarafin ya daɗe ana yi ana ce zai iya zama shine zai zama shine zai zama kamar abinda ake ce ma ciwon da zai fara faruwa da ita daga farko kuma zai iya jan lokaci ya sa ciwon ya daɗe a cikin jikin mutum ballantana kuma idan dama macen tana da ciwon taɓin hankali dama
tun
farko saboda duk yawancin mata masu ciwon taɓin hankali su ne aka fi ci ma zarafi dama saboda ciwon su kamar na mutu ko ki min shiru ba na son magana ki wasu su haihu a hana ma ɗan ya sha nono saboda kawai ai tana da ciwon taɓin hankali dama tun farko to akan masu shi kenan amma akwai waɗanda kwata-kwata ba su da shi shi wannan cin zarafin shine ke jawo musu ciwon kuma ciwon da za a iya samu zai iya yiwuwa saboda wannan cin zarafin matar za ta tafi ta fara shaye-shaye in gani shan kwaya ko shan giya shan kwaya wani zai ce mata saboda abin nan da ake mata ko tunda ba ki samun bacci yanzu za ki ga ko bacci kike da shi saboda tunani ya fita in ya dawo da zagi zai shigo gida zai zo da zagi da fada da wulakanci saboda ka baka ba ni samun bacci sai ka baki shawarar cewa ki sha kaza sai ka ji kirka bacci shi kenan sai ta koma tana shan wannan magani to daga nan kinga ka zama a kwaya in baka sha wannan magani ba baka ci bacci ba ko kuma in baka sha wannan maganin ba ba za ka samu farin ciki a cikin zuciyarka ba sannan na farko ce ne na biyu zai iya muku ciwon bakin ciki wato depression kenan yau da kullum mutum ne ne ba wai duka zai ba na fi na ga idan duka ne ka san duka ne
the emotional torture kenan
emotional thing the psychological torture din zai sa mutum ta fara samun rashin kwanciya hankali yawan tunani kullum tana cikin bakin ciki aikin da ta saba yi a gida ba za ta iya yi ba saboda kasala abubuwan da ta saba yi a gida shara da waye ta dena kula da ƴaƴa ta dena kula da kanta ciwon depression ya shiga ciki ciwon bakin ciki kenan cin zarafin mata zai iya jawo depression cin zarafin mata zai iya jawo tsoro da rikita abin da nake ce ma anxiety abu kaɗan sai ki ga mace tana bari abu kaɗan ya bata tsoro in ta kwanta bacci za ta rika ganin abin da yake faruwa yana dawo mata akai kamar tana tunanin abu ko wani lokaci lamari din flashback ke nan abin da ya faru sai kullum kika zauna shi kawai kike gani a rayu sai kuma fada kin gane abu kaɗan sai ta fara fada aggression sai ta fada abu kaɗan saboda wannan yara in sun mata magana bala'i wurin aiki an mata magana bala'i kasuwa ta je masifa gane wannan cin zarafin zai iya jawo wannan sannan zai iya jawo abin da ake ce ma suspicion ki zama abu kadan sai ki fara kaza ne a'a sai wane ne wanke wane ya min kaza wanke ta min kaza da kin dai shi kin fara tunanin daga ina yake me ya shigo da shi gidan me zai yi min kin gane ta zama matar da mazari suspicious ko kuma kullun kike ganta fuska ta abu amurde haka kullun kike ganta a cikin
sadness
da kanan ko ni a fuka dan ta zama very tense akwai kuma abin da muke ce ma local esteem gaba daya matar ce ta zama kawai ta zama ba ta dauki ba ta da daraja kuma ba ta ganin daraja ta ko ina kike da ganin wari nake yi ne menene ne kowa bai ce na ni duk inda na je ga ni nan dai kaya na maka mun ko in na saka ma ba su min kyau kin gani ta zama ta kasatar da kanta saboda ta kullun cikin halakanci take a gidan ta kullun mijin cikin zagi kullun cikin halakanci sannan kuma zai iya yiwuwa kuma za ki ga ta zo ba ta zuwa wurin abokanai ba ta fita waje kullun tana kunya a cikin gida a cikin ɗaki ƴan uwan aka yi magana ballanta na idan mijin mai kuɗi ne sai ki ga ƴan uwa suna cewa au ai saboda ta auri mai kuɗi shi ta fita neman ne nan ko ba ki san cewa cikin bakin ciki take ba kin gane ko da kowa zai rika tunanin sai saboda ta yi kuɗi ne ba ta neman ma a'a ba kuɗi bane ba bakin ciki ne ya saka ta ba ta iya zuwa kuɗi na saboda kawai gara ta zauna ita kadai kin tsananin bakin cikin da take ciki tunda kullun ita a rayuwarta ba ta cikin daɗi saboda tashin hankalin wannan cin zarafin da ake mata a cikin gida wasu kuma har zai yi cewa sun fara tunanin su kashe kansu kin gani ko mutum su a tsare ba ta ce su kai kina saboda tsananin saboda za su ga rayuwar su da baki ne ba su da amfani ga baki daya saboda haka abin da yake min kawai in kashe kaina in mutu zai fi min sauki sannan idan macen kamar me nace a baya in ba macen tana da kamar ciwon tabar hankali ita kanta ko kuma tana da ɗan uwa masu tabar hankali da yake ciwon tabar hankali ana iya gado to sai ki ga wannan cin zarafin da ake mata sai ya sa ciwon tabar hankalin da dama take da gadon shi sai ya fito a naka jikin ya a ga cewa ta samu ciwon tabar hankali saboda dama ta gada ko kuma akwai abin da nake cewa stress yana jan tabin hankali wannan kana idan dama kana da gadon ciwo kamar yanda ake cewa idan kana da gadon suga kana yawan cin abin mai zaki za ka iya samun diabetes ciwon suga kenan to shi ma wannan ciwon tabin hankali in kana da gadon shi damuwa tana iya sawa mutum ciwon ya tafi mashi kin gani saboda haka damuwa zai iya sa mata ciwon taɓin hankali ya je da ni saboda wannan damuwa take samu saboda haka irin waɗannan ciwuwukan ana samun su saboda mugun mata da ake yi sannan kuma za ki ga wasu matan za su zo kullum suna asibiti ciwon baya nake a'a ciwon ciki ne a'a ciwon kafa ne a'a ciwon duka kas inda za a yi maka a asibiti ga baki da za a kai ba saboda ciwon ba wannan ciwon bane asalin ciwon shi ne mujina wanda ake maka ka kasa gaya ma kowa saboda wannan ciwon magana mujina na ba kowa bane da yake iya fara saboda tun asali an riga mata da yawa sun riga sun tashi akan ciwo wannan jirginawa da ake yi dama wasu a gidan su ba suka tashi sun dana mana su iyaye kin gani saboda haka suna ganin kamar cewa dan dini saboda haka ko da sun je nasu gidan sun ga ana masu sai ya zama da cewa ai haka ne dama saboda shi namiji dama shi ne aka sani mai gida kuma abin da duk ya ce shi ne daidai akwai mata da yawa wanda a hakan suke zama har sai Allah ya sa sun zo asibiti sun samu likitocin kwakwalwa ko kuma sun samu likita wanda ya yi binciken shi da baki ɗaya ya ga cewa bai samu kowane ciwo ba sai ce kai wannan ciwon ya fi ƙarfin wannan kila akwai wata damuwa ya kamata bari mu tura kai wurin likitocin kwakwalwa su duba su ga komai su kawo to shi ne idan aka kuma su wurin mu mu kuma da kida ma mun riga mun saba gani irin wannan abubuwan shike nan sai muke to kun gani wannan abin ya fi karfin abin da an yi bincike da aka koyi kuma kake gaya mani menene asalin abin da ke damu
to daktar kada in katse ki saboda karancin lokaci daga ƙarshe wani kira zaki yi ma matan da suka tsinci kansu a cikin wannan halin wani taimako ya kamata su ba kansu domin kare kai daga fadawa irin wannan ciwuwuka nan da yake nasaba da cin zarafi da musgunawa da ake masu
ke gaskiya kamar yanzu ni a Nigeria akwai an riga akwai law din da aka sa yanzu kamar federal government akwai law din da suka sa akan wannan cin zarafi na mutane da baki daya saboda haka idan kana cikin irin wannan matsala ya kamata a ce ka samu wani wanda zaka iya gaya mawa in ma baka je kotu ba ka zo asibiti da wuri saboda a duba ka a ga cewa ga abin da ke faruwa daga nan mu muna sani yanda za mu yi saboda akwai step yanzu da ba ko da sai ku a Najeriya da sai riga sun yi fatan irin wannan lebe cewa idan an samu mata masu irin wannan matsalar su je ga hukuma saboda idan ba su je mu ga alƙawarin in ba su je wurin hukuma ba in suka zauna abin yi ya ci gaba to za su zama cewa babu abin da za su iya yi za su ta zama kuma ciwon nan kullum ƙara cin jikin su zai yi ƙara cin jikin su zai kai ga inda babu abin da za su yi a gida ba za su iya yi ma kansu ba ba za su iya ma ƴaƴansu ba shi kan shi miji ko ba za su iya mishi ba sai aka daga ƙarshe abin da zai faru mijin zai mai da su gida ya samu wata saboda haka idan kina cikin irin wannan matsalar ka samu wani wanda za ka iya gaya mawa in ba za ka iya gaya ma kowa ba akwai yanzu a state akwai ofisoshi da yawa da aka yi na inda za ka je ka kai rikoki in ka kai sai hukuma ta taimake ka in kuma ciwon ne haka ita asibiti mukan kira shi ne a zauna a gabaki ɗaya a yi magana a ji menene matsalar dan shi akwai abin da yake faruwa a gaba mu ga menene matsalar da yaya za a yi a iya fasanta matan da mijin in abin da za a iya yi ne a yi in kuma abin da ba za a iya bane ba a kirawo iyaye da magabata a ko a zauna in abin ba zai yi ba sai can gida sai su je su san yaya za a yi za a iya ci gaba da auren ne ko kuma akwai wani abu da za a yi saboda a ceci wannan matan saboda mu har yanzu akwai wannan abin akan mu cewa abin da duk abin da namiji ya yi shi ne daidai mace ba ta da baki kuma matsal da ake samu ke na shi yasa har yanzu an kasa cima moriyan wannan cin zarafi na mata da ake yi saboda wasu matan ba kwata kwata ma ba su yarda a yi magana kukan samu hakan za su je amma ba su so a ma faɗa to idan ba a faɗa ba in da an samu matsala to amma ni kullum ina gaya ma mutane wanda ce min ba amfani ma likita ko an yi miki ma magana ba abin sai ce a'a idan ka ga mutum goma idan mutum tara sun ce shi ba za a faɗa ba mutum ɗaya ya ce a faɗa to mun ci nasara akan wannan mutum
ɗaya haka in kuma aka ci gaba da faɗakarwa za su sani
yawa idan aka ci gaba kuma da faɗakarwa kowa zai san abin da ke faruwa a kalla ko ba a taimaka ma kowa ba in an taimaka ma a dan ma ka san a kalla zai kai wani abu
to madalla jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin
Zara Aminu Fage
ne Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu